بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورة رواء السلام عليكم بركم مدساك سادواء أتشكم وني صابا شر منا فتوي رحمة إندني شيخ بلا كبر نكي قبات الدول نشر حاليا ينزو تارد الشيخ مالمم الدكتور الشيخ محمد ثاني عمر رجي الليمو kafin mu tsunduma cikin shirin zamu karanto lambar wayar da za a aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba wato 0800 5782 9874 0800 5782 9874 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi@gmail.com ko a shafin mu na zumunta wato Facebook karmakallah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيان حق إنقوى ما سوصور عرم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري أنزل منا نن حديث أبو ذر الغفاري لمعاذ بن جبل حديث دمنزو صلى الله عليه وآله وسلم يكي شوى اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كجد أولان الله أدوك إن دكاكي كبيبي ممونان أيكي دكي كاوا سي يقوجي سي كاوان أيكي يقوجي ممونا سنن كيو متاني مؤاملة لحالة أي ما سكيو تمونا مغانا أكن قب أتبيو شيني وخالق تكرشي تأوكو وخالق الناس بخلق حسن ونموكا شي وانينا جينا يكاور علاقة رباوة دين وانسا cewa ya zama alaka ce ta kyawun dabi'u kyawun halaye da zai musu mu'amala da su kai mutane mu'amala da abinda kake so su masu mu'amala su maka mu'amala da shi wato ba ka so kaga cewa an cutar da kai ko an wulakanta ka ko an yi maka rashin mutunci to kai ma ka so wa mutane wannan kada ka cutar da su kada kai musu wulakanci kada kai musu rashin mutunci wannan ita ce wannan shi ne ya kamata babawa ya kasance yana da shi musulmi shefi kowa wato damar ya samu irin wannan tarbiya domin shi ne yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya imani da shi shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo don ya cika halaye masu kyau kamar yadda yake cewa abu isuli utammima makarim al akhlaq an aiko ni dan in ciki halaye na kwarai saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yafi kowa dabi'u da halaye masu kyau har ta zamana ya zamana Allah ta'ala ya yabe shi akan wannan cewa innaka la khuluqin azim kai kana bisa halaye da dabi'u wadanda suke masu girma masu kyau kwarai da gaske don haka Allah ta'ala a cikin littafin sa ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa da al'ummar sa cewa su zama masu halaye na kwarai inda Allah ta'ala yake cewa idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim to wala tastawi alhasanatu wala sayya idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ubangiji ta'ala yace da mummunan aiki wala tasawul hasanatu wala sayya kyakkyawan aiki bazai taba zama daidai da mummuna ba wato baza a taba daidaita mummuna da kyakkyawa ba idfa billati hi ahsan don haka kai abinda yafi kyau wato inda za a yi maka ba daidai ba to ka tashi mayarwa to kai wanda ma yafi kyau ka duba ba cewa akai kai kyakkyawa ba an yi maka ba mai kyau ba to in ka tashi kai mafi kyau a cikin kyawawan ma ka zabi mafi kyau cikin kyawawan halayen ka zabi mafi kyau ka yi amfani da shi fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai nan take ba wani bata lokaci shi za ka idza al fujaiya fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim sai nan take kaga wanda tsakaninka da shi babu jituwa babu gamuciji wato akwai matsananciyar gaba sai kaga dan take ya juye ya zama kamar wani masoyi wani aboki na kuddakut shine hamim wato na kuddakut aminin kana na kuddakut ba dan komai saboda kyawawan dabi'u to kaga wanda yake karanta alqur'ani yake ga irin waɗannan koyarwa din da irin wannan koyarwa din ta alqur'ani babu shakka shi yafi kamata ya sifantu da sifar da tafi kowa da ta tafi ta kowa kyau kuma sannan yake karanta sira annabi sallallahu alaihi wa sallam yaga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya sifanta shi da wa innaka la ala khuluqin azim yaga irin yadda ya mu'amalanci yake mu'amalantar sahabbansa har ma idan aka shigo cikin su amma kasa gane waye annabi din ina yake a cikin su saboda irin yadda yake tawalu da kaskantar da kai da kuma rashin nuna musu isa ko shine sama da su duk da kuma ga irin matsayi da martaba da daraja da Allah ta'ala ya bashi to mutun zai iya koyan halaye masu kyau koda ko baye da su koda mutun bai samu tarbiya ba da farko ya taso gidan da babu tarbiya ba ai masa tarbiya ba ko kuma an yi kokarin tarbiyantar da shi amma ya bijire ya bi wata hanyar daban to kuma daga baya hankali ya zo masa yake ganin ya kamata yayi kansa karatun ta nutsu ya gyara dabi'unsa to babu komai zai iya gyarawa saboda haka dabi'a ko halaye na kwarai akwai wanda mutum Allah ta'ala yake yin shi da su tun farko tun halittar mutum a farkon farko Allah ya yi shi mutum ne mai hakuri mutum ne mai juriya mutum ne mai kyauta mutum ne mai tausayi wannan duk da farko ubangiji zai iya ma mutum wannan halitta din wato su zama dabi'u ne jibiliya tare da shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ashaj abdul qais yake to inna fika la khuluqain yuhibbuhum allah al hilm wal ana yake cewa kana da wasu halaye guda biyu da Allah ta'ala yake son su wato kana da wasu dabi'u guda biyu Allah ta'ala yana son su sune juriya da taka tsantsan wato yin abu cikin nutsuwa cikin taka tsantsan ba garaje to shine sai yake cewa ya rasulullahi akhluqaini takhallaqtu bihima am jabalani llahu alaihima ci halaye ne guda biyu da ni nake kwatantawa a aikace ko Allah ya halice ni da su ne wato koyan su nayi waɗannan ɗabi'un guda biyu da Allah yake son su tare da ni ko a'a tun can ma haka Allah ya halice ni da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal jabalaka Allahu alaihima Allah dai ya halice ka tun farko da su sai ya ce alhamdulillahi allazi jabalani ala ma yuhib na gode wa Allah da ya halice ni akan abin da yake so saboda haka ɗabi'u masu kyau za su iya zama ɗabi'u ne waɗanda suke jibiliya Allah ya halicci mutum tun farko da su kuma za su iya zama ɗabi'u ne waɗanda suke kasbiya wato ɗan adam zai yi takasubin su zai koye su ya abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tasabbara sabbirhu Allah wa man ta'affafa yu'affifhu Allah wanda duk yayi kokarin ya kore hakuri Allah sai ya sa masa hakurin wanda ma kuma yayi kokarin ya koyi juriya to sai Allah ya sa masa juriya wanda yayi kokarin ya koyi kame kai sai ubangiji ya sa masa kame kai saboda haka mutum zai iya koyan waɗannan ɗabi'u ta hanyar cakuduwa da masu waɗannan ɗabi'u din wato zama da masu waɗannan halaye masu kyau zai iya sa ya kwaikwaya kamar yadda zama da masu mayagun halaye zai iya sa mutum ya dauki irin mayagun halayensu shi yasa ake son zama da mutanen kirki duk inda suke kokarin zama da su domin ka koyi ɗabi'u irin nasu ka kauce wa zama da mutanen da suke da banza domin yau da gobe abinda ta bari yau da gobe zaka iya daukan ɗabi'u irin nasu zaka ashe kaga mutum koda a ce ya samu tangarda wajen tarbiyarsa ko kuma ya bijire yayin da ake kokarin yi masa tarbiya daga baya shi karan kansa ya gane cewa ba akan tafarki yake daidai ba to zai iya karantar wato zai iya samun wannan ɗabi'u ta hanyar ya matsawa kansa har ɗabi'ar ta zo ta zama masa wato tafi komai sauki wato mutum ne ba shi da hakuri ba shi da juriya yayi ta tirsasa zuciyarsa har ta koyi juriya da hakuri to sai ga kuma abin ya zo masa da sauki maimakon da in aka yi masa abu ya danne zuciyarsa zai ji wato ba karamin azabtuwa yake ba a yau da gobe sai koyi danna zuciyar sai kaga cewa baya samun matsala dan yayi hakuri ya jure akan abin da aka yi masa muna fatan Allah ta'ala ya bamu halaye na kwarai. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Ya ubangiji ka shiryar da mu daga halaye mafiya kyau, babu mai shiryarwa zuwa ga halaye mafiya kyau sai kai. Ka nisantar da mu, ka kawar da mu daga miyagun halaye, babu mai kawar da mutane daga miyagun halaye sai kai. Allah ka bamu dacewa.
Amin. Da fatan Allah ya bamu ikon amfani da wannan fadakarwa da mallam ke yi a koda yaushe. Mallam, tambaya ta farko ta fito ne daga Muhammad, yace bayani akan hadisin da ke cewa babu sallah ga makocin masallaci.
To wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne wanda bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. An rawaito shi a hadisin Abu Huraira, hadisin Jabir da hadisin Aisha, kuma rawaito shi daga maganar Ali ibn Abi Talib, amma dukkanin su ba wanda ya inganta. Babu wanda ya inganta cewa la salata li jaril masjid illa fil masjid. To wanda yake makocin masallaci ba shi da sallah sai ya shiga masallaci, wannan ba haka yake ba. Abinda ya inganta shine hadisin Ibn Hibban da wani sa suka rawaito, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la salata li munfaridin khalfas saf illa fis saf. Babu sallah ga wanda yake shigowa sahu sai ya shiga sahu. Wannan shine ya inganta. In ka kula akwai bambanci tsakanin wannan da wancan, suna da bambanci wajen lafazi da wajen ma'ana. In ka ce la salata li jaril masjid illa fil masjid, anan abinda kake nufi cewa duk wanda bai zo masallaci ba sallar shi ba tayi ba ko ya yi gida, tare da cewa akwai wanda yana da uzuri an lamunce masa kai ya je jami'i ya zauna ya yi a gida, wato ba shi da lafiya ko akwai abin tsoro a hanya, ko akwai duhu, ko wani abu dai da ba zai bar shi dama zuwa masallaci ba, shi ta yadda ya sallar sa kawai a gida. To kaga anan in ka ce la salata li jaril masjid illa fil masjid, kana cewa ba shi da sallah, tare da cewa wannan ba haka bane, yana da sallah. Sannan alfaz mutum guda wanda ma yaki wanda ma ba shi da uzuri, shin in yayi a gida ba tayi ba? Babu shakka akwai sabani wajen wajabcin sallar jami'i, duk da cewa magana mafi karfi shine wajabcin fita sallar jami'i in ba da wani uzuri ba. To anan ba a cewa kuma in mutum yayi a gida ba tayi ba, cewa in mutum yayi a gida sallar sa ta baci, wannan shi ma ba magana ce ma da kusan duk malamai ba wanda yake fada irin cewa in kai sallar ka a gida ba tayi ba, sai dai a ce ba haka ya kamata ba. Sabanin abinda hadisin yake nuna cewa la salata li jaril masjid illa fil masjid, hadisin ta fuskar ruwaya duk isnadin da aka rawaito hadisan ba su da kyau, yawancin su ma dha'ifun ne jiddan, masu rauni ne da tsanani ba kadan ba, raunin su yayi tsanani kwarai da gaske. Amma la salata li munfaridin khalfas saf illa fis saf, mutum ne ya fito ya taho masallaci ko yana kofar gidansa amma yana bin jami'i, sai dai kuma ya ki shiga cikin sahu, to kaga wannan daban yake. Wancan shi kadai yake, wannan kuma ya shigo ko ya taho masallaci ko yana kofar gidansa yana bi daga nesa ya ki shiga sahu, to wannan ba shi da sallah. In yayi sallah ma ba tayi ba, saboda haka akwai wajabcin ya shigo sahu yayin da yazo masallaci, a shiga sahu ayi sallah da shi. In sahu ne ya taho har yazo kofar gidansa, to kaga wannan wani abu ne daban, a kofar gidansa cikin sahu yake. Amma ya ware ko daga bakin kancinsa a kasuwa yana bin sallah daga nesa, wannan in yayi sallah babu ita, shine la salata li munfaridin khalfas saf illa fis saf, wannan shine wanda hadisin da ya inganta. Don haka ba daidai bane mutane su rika sallah suna bin masallaci daga nesa, in har ba za su je su shiga sahu ba to gara ma su yi sallah su suka ita fi sauki akan su yi sallah suna bin masallaci ta laspika, kamar da suke yi su ki shiga sahu su shiga masallaci wai gudun ka a matsayi su ko ka a takura musu ko ka a san gaji, wannan ba daidai bane. Ko mutunta a kasuwa ya yi shimfiɗa a kofar kantinsa yana bin liman can daga nesa, wannan in yayi sallar sa ma ba ta yi ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam, idan jinin haila ya dauke min karfe 8 na safe, shin zan rama sallar asuba kenan?
Ba buƙatar ki rama sallar asuba, sai dai ki harin sallar azhar. Na'am.
Sai tambayar da take cewa mallam, shin mutum zai yi zakka da dukiyar da take ta bashi ce?
Dukiyar bashi ba dukiyar sa bace. Sauraka dukiyar kam akwai zakka inda hatta kai nisabi to zakkar tana nan kan dukiyar. In ya fitar to masu dukiyar ya fitar wa zakkar. Amma shi wanda dukiyar sa ta bashi ce wato ta wasu ce to bai mu masu dukiyar. Amma ba zai zauna yana yin zakka da dukiyar da ba ta shi ba. Ita zakka tana da alaka ne da dukiyar. Saboda koda ya mayar wa masu ita za su yi mata zakka ya shekarun da ta yi a hannunsa bai mayar musu ba. Amma dai zakka ba a kan shi take ba shi.
Na'am. Wannan kuma yake cewa malam menene ingancin hana kallon gabas yayin biyan bukata a makewayi?
Na sahihi ne hadisai ne suka zo daban-daban wanda suke nuna idan mutum zai shiga ban daki ko zai biya bukatar sa sawon a makewayi ne ko a waje ne to kada ya bawa alqibla baya kada ya fuskance ta la tasqbul qiblata bi bawlin wala za'itin wala tasdbiruha haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu cewa idan kun zo ba haya kada ku fuskanci alqibla kada ku bata baya. To anan akwai sabani na malamai idan ya kasance a cikin guri ne da yake kewayayye to kamar makewayi an zagaye shi shin nan ma akwai haramci din? Akwai hadisin Ibnu Umar da yake cewa ya hau kan dakin Hafsa wato ya hau Hafsa sai ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nesa haka yana cikin makewayi amma ya bawa alqibla baya. To shine wasu suke cewa wannan ya nuna in a makewayi ne ya halatta a bata baya. Ya halatta in ji wasu ba da mai suka ce a'a kamar Ibn al-Arabi cikin littafin Sa'arid al-Ahwazi ya zo da mas'alar yake cewa wancan aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin karo da wato ba a gwara aikin sa da maganar sa in yayi magana doka ce ta shafi kowa da kowa amma aikin sa zai iya zama khususiya ce gare shi wato in yayi aiki zai iya zama aikin sa khususiya ce amma maganar sa to al-qanun ne kulli wato kanunin ne kulli doka ce ta kowa da kowa dole ya bi. Saboda haka can da yace la tasqul qiblata bi bawlin wala za'it kada ku fuskanci alqibla kuna bawli ko ga'idi wala tasdbiruha kada kuma ku bata baya to wannan doka ce da ta shafi kowa da kowa kuma anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tantance bai bambance tsakanin wanda zai yi a kewaye ba da wanda kuma zai fita fili. Annabi bai bambance tsakanin biyun ba. To a bashi a haka a dunkule ya zamana ya shafi ban daki ya shafi kuma fili yafi akan a kayyade shi musamman ma Abu Ayyub al-Ansari yake cewa mun je Sham mun ga sun gina makewayin su suna bawa alqibla abin da suna fuskantar alqibla don haka sai mu juya sai mu nemi gafarar Allah wanda yake nuna shi Abu Ayyub al-Ansari ya fahimci hanin har ma ga inda yake makewayi ne ba wai kawai sai a fili ba shi yasa yake cewa sai mu juya fa na tahawwal wa nastaghfirullah sai mu juya mu komo inda ya kamata ba tare kuma sai kuma mu nemi gafarar Allah. To shi to kaga shi sahabi ne kuma ya rawaito hadisin kuma ya fahimci hadisin ya shafi har makewayi. Saboda haka ita alqibla ce aka hana kaga alqibla a waje da makewayi duk abu ɗaya ne babu bambanci. Akwai maganganu da wasu suka yi wajen hikimar da ta sa a yi haka wasu ce da sharafin qibla saboda alqibla tana da daraja bai kamata a fuskance ta da bawali ba ko ga'idi. Wasu suka ce saboda akwai mala'iku wasu suka ce saboda al'aurarsa in yi haka abinda mutanen ɓoye za su ga al'aurarsa saɓanin in bai fuskance ta ba zai zama Allah ya kiyaye ya tsare masa al'aurarsa da maganganu dai wanda babu wani nasi baro-baro da ya nuna haka. Abinda dai aka sani doka ce da musulunci ya zo da ita ya kamata a yi kokarin kwatanta ta kuma ba wanda ya kamata su san wannan dokar irin masu aikin plumbing da suke aikin plumbing. Plumber shi ya kamata ya san wannan in yaje zai yi tsara ban daki to ya yi kokari ta kalli kamar mu a wajenmu nan ta kalli kudu ko arewa kar ta kalli gabas ko yamma inda kuma alqiblar ba nan bane su ma dai ya kula da ya kamata yadda ba za ta fuskanci alqibla ba za ta bada baya ba in shi fulan ban bai sani ba to kai mai gida sai ka ga ya masa tun farko kace to in ka tashi min ban daki dan Allah ka ta kalli alƙibla ka kuma ta bata baya to kalli gabas ko yamma yawanci wasu daga cikin su fulan bas din akwai wayayyu wanda suka san addini sun san wannan ko baka yi magana ba za ka ga sun yi maka amma ko wanda ake fa suke abin nan kokolosu bata san komai dangane da addini ba dan haka duk inda suka kama kawai za su yi kayan su ba abin da ya dame su to sai a fadakar dan a zama an fita daga cikin rudani ko da akwai sabani akan bata baya a cikin gurin da yake rufe to kai kokari ka kaucewa wannan sabanin ya zama na dai kana yin abu a cikin nutsuwa ba tare da zuciyarka tana kaikayi ba wannan yana da kyau
na'am sai tambayar da take cewa malam mutum ne ya bi jam'i raka'a uku sai bayan an yi sallama ya fita sai ya tuna bai cika ragowar ɗayar ba shin ya zai yi
sai dawo ya yi raka'a da bai cika ba sai ya rufe sujjada ba dai
na'am wannan tambaya kuma take cewa malam shin ana maimaita abin da ladan ke faɗa a yayin ta da iqama kamar yadda ake maimaita kiran sallah
a kiran sallah ya zo a cikin hadisai daban-daban hadisin Muawiya hadisin Umar idan sami'tu min muazzin faqulu misla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa wannan ya zo a kiran sallah amma hadisin Muawiya ya zo da bayanin yadda zai yi ce Allahu akbar Allahu akbar ce Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshen kiran sallah in banda al-haylataini hayya 'ala as-salah da kuma hayya 'ala al-falah anan ne zai ce la hawla wala quwwata illa billah to amma iqama a hakika babu wani abu da yazo dangane da iqama cewa in yana iqama ka faɗa abin da yake faɗa hadisi bai zo ba wasu suka yi kiyasin kiran sallah akan iqama to a irin wannan babi ba a kiyasi wato babi irin na azkar da ibada ba ka yin kiyasi kace ka kiyasa kaza akan kaza shi ma ai a'a in nasu ya ce ai in bai ce ai ba kai shiru din a lokacin shine ibadar kai wannan shiru din ka saurari mai kiran sallah mai iqamar shine ibadar da aka dora maka a lokacin kakka zo da wata daban akwai hadisin da yazo cewa idan ya ce qamatus salat kace aqama Allahu wa adama hadisi ne dhaifi hadisi ne wanda bai inganta ba saboda haka anan ba a samu wata ruwaya da take nuna cewa ka maimaita abin da yake faɗa ba wasu da ya ce la ilaha illallah sai a ce la ilaha illallah to duk wannan dai ijtihadi ne kawai da kundinka amma ba wai wani karanta mutum yayi ba cewa in ya ce la ilaha ce la ilaha ko a ce Muhammadur Rasulullah wannan duk kare-kare ne da mutane suke istihsani ne haka nasu suna ga kamar yayi kyau a faɗa haka to amma in aka ce mutum ina annabi ya ce ka faɗa to nan ne kuma sai ka ga wani lokaci rai ya ɓaci kuma addini ba a san haka kai abinda an tsakake kawai in an ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai ka ce gashi ka buɗa ka ce ga annabi ya ce kaza 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 shikenan duk mai san gaskiya ka kure shi ba yadda zai da kai kuma dama Allah kake bauta ba shi ba amma ba abinda in an yi ma tambaya ba ranka ya ɓaci ka shiga zage-zage to alamar cewa ba hujja kenan ba dalili na'am
sai tambayar Muhammad yake cewa malam yaya matsayin azumin wanda ya sha ruwa yana mai zaton rana ta fadi sai daga baya kuma ya gane cewa rana ba ta fadi ba
azumin shi yana nan ba wani abu idan mutum yana zaton rana ta fadi ya sha ruwa sai kuma daga baya ya ga cewa azumin sa abin nan sai daga baya ya ga cewa ashe rana ba ta fadi ba azumin sa yana nan ba zai rama ba ba wani kafara kuma a kansa kamar yadda zamanin annabi haka ya faru kuma da Asma binti Abi Bakar ta rawaito cewa akwai lokacin da muka sha ruwa tsammanin mu rana ta fadi kuma sai rana ta bayyana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su rama wannan azumin ba kaga ya nuna cewa azumin su yayi kamar mutumin da yake zaton asuba ba ta yi bane alhijir bai kito ba sai ya ci abinci sai kuma ya ji kawai ana iqama sallah shi bai ji kiran sallah ba kuma bai yi la'akari da agogonsa ba kuma bai duba sararin sama ba shi dai ya tashi ko agogonsa ya yi ƙarya ya yi latti ya zaci cewa daidai yake nuna masa ya san karfe 5 ake kiran sallar asuba sai agogonsa ya nuna masa karfe 4 ko 4 rabi sai ya dauko ruwa ya sha ko sha kunu ci abinci sai kawai yana tsakaci ko ya gama kenan ya sha ruwa yana jira a kira sallah sai ya ji kawai ana iqama sallah za ta hada sallah to wannan babu komai ba zai ce azumin sa ya lalace ba ko a ce ya kame baki in an kai wannan azumin an gama kuma ya rama daya a'a ba wanda dalili akwai hadisin Ali ibn Hatim yana cikin Sahih Bukhari wanda lokacin da Allah ta'ala ya fada ya saukar da fadar sa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allah ta'ala yake cewa ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare to sai ya dauki wani zirin igiyoyi guda biyu sai ya sa karkashin fulan sa saboda haka cikin duhu sai ya dauko fari ya duba dauko baki ya duba ya zai iya gane wannan baki da wannan fari ne in ya ga baya ganewa sai ya ci gaba da ciciyan sa har sai da gari ya waye ya sha haske yi sosai sannan sai ya dina da yaje yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a inna ma huwa bayadul fajr min sawal al-layl ai abinda ake nufi farin hasken al-fajr ake nufi daga duhun dare saboda haka in al-fajr yake to da hasken sa daga cikin tsakiyar duhun dare shikenan a bar a dakata da ci wannan ake nufi amma ba za ka ji Annabi za ce da shi ka je ka saki wannan azumin ba ko ka kame baki in ka kai wannan azumin ka saki shi ba saka duk abinda mutun yayi ba da gangan ba ko kafin ya samu ilimin yadda abin yake sannan daga ba aka sanar da shi ga yadda abin yake to ba a cewa an rusa masa na baya sai ya saki su a'a sai kuma ya gyara abin da dai yana tsakiye yin abin ne abin ya kamar sallah ce mutun yake yi a lokacin ta sai ba daidai sai a kira shi a ce ba haka ake waje ka saki kamar da Annabi yake cewa mutumin da ya gani yayi sallah sa ba daidai bace irji fa salli fa innaka lam tusalli domin a lokacin ta ne lokacin bai tafi ba ma amma da a ce lokacin ya riga ya tafi to yayi ne a lokacin ya kaga ai ba a ce da shi ya rama sallolin da yayi kafin wannan ba duk da Annabi ya ce lam tusalli sallar nan da kai ba haka take ba Annabi ya san cewa kuma haka mutum yake sallah tun da ya fara sallah haka yake sallah amma a wannan Annabi yake cewa masa irji fa salli fa innaka lam tusalli karshe yace ya rasulullahi ni dai iya na kai iya karshe na kura adaka a sallata saboda ka allimni la uhsinu ghayraha fa allimni ce in dai sallah ce iya yadda zan yi kenan ka koya mu to amma da karshe da ya koya masa ba mu ji ya ce da shi to kuma ka je ka yi tunanin tun yaushe ka fara irin wannan sallar ka biya ba saboda ka babu magana a sake biya ko azumi ne ko sallah ce ko menene idan aka yi shi ana zaton haka ake haka ne daidai daga ba aka gane to sai a gyara na gaba
na'am sai tambayar Yahaya yake cewa mallan shin ya halatta abu ta cikin makabarta da abun hawa ko da kuwa hanyar a gefen kaburbura take
to in dai ba za a tattaka kaburbura ba ba za a cutar da kaburbura ba ba wani abu ana wucewa ta cikin makabarta inda hanya a gurin ana iya wucewa abinda ba a so shine a wuce ta cikin kabur ta cikin kaburbura yadda za a tattaka ma wasu ko da abun hawa ko da takalmi duk wannan ba daidai bane amma dan tana gefe haka ga wata hanya kuma ta ratsa ta gurin wannan ba komai Nabi ya sha wucewa ta makabarta ya jima ana masu azaba ya tsaya ya ce a tsunko masa itatuwa ya tsaga itan biyu ya sa a kan kabarinsu ya ce la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa kaga ta jikin makabarta ya zo wucewa abinda ba a so shine a keta hanya ta tsakiyar makabarta ana binne ga kuma ana wucewa ta tsakiya to wannan zai kai ga wata rana har a iya mata ka kaburburan ba a sani ba musamman in cikin duhu ne amma in a gefe take hanya ce kawai ta bi ta gefe can kuma makabarta ne ba wani abu dan an wuce
na'am sai tambayar Mubarak Fahima Sani mai nage yace mallan ai mun karin bayani game da ayar da take cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha
wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan
na'am da kuma hadisin da ke cewa addayus la yadkhulul janna
to waccan ayar wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wanda duk ya kashe mu'mini wanda duk zai kashe mu'mini muta'ammidan da ganganci فجزاؤه جهنم sakamakon sa jahannama ce khalidan fiha yana mai dawwama a cikinta ko khalidan fiha yana mai dadewa a cikinta kamar da wasu malamai suke cewa wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya fushi da shi wala anahu kuma ya la'ance shi wa addalahu azaban azima kuma ya tanada masa azaba mai girma wannan aya tsoratarwa ce da razanarwa ce bisa ga kashe mumini da gangan ba bisa haƙi ba haka kawai saboda wani sabani bai cancanci kisa ba kashe shi wanda duk yayi haka Allah ta'ala ya jera irin waɗannan uqubobi da zai masa Allah ta'ala ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam farko kenan sakamakon sa jahannam khalidan fiha wasu malami suka ce yana mai dawwama a ciki idan har yana ganin kisan mu'mini din halal ne yana ganin ba damuwa ba komai dan ka kashe mu'mini ba wani abu to wannan ya bar musulunci ya kafirta don haka zai dawwama a cikin wutar jahannam ya kafirta da kisan da yawa wasu kuma suka fassara al-khulud bi tulil luzum bi tulil iqama wato zai shiga ya dade ya dade ya dade a ciki shine khalidan fiha din a larabci ana amfani da khul ana amfani da kalmar khalada idan mutun ya dade a guri wato ya dade ya dade ya dade amma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa huwa al-khalid to mun sanya wani mutum daga gabaninka yayi ta rayuwa yayi ta rayuwa bai ki mutuwa ba in kai ka mutu su za su dawwama wato su ma za su dade ne ta zama a duniya ba su mutu ba ba ana nufin ya dawwama ba mutuwa ba har abada ana nufin dadewa tunda duk wanda ya rayuwa san akwai dai karshen da duniya za ta kare kaga ko zai mutu abinda ake nufi da al-khuld anan tulul iqama a ce tunda aka yi shi shi har yau yana nan shi ba zai mutu ba ko ya dade ya dade ya dade bai mutu ba a'a kowa Allah yana yanka masa wani ajali ne kai ya daje in ajalin sa yazo zai tafi to saboda haka wasu suka fassara khalidan fiha da cewa zai dade a cikin wutar jahannama kaga uba ta biyu kenan wa ghadiba Allahu alaihi kuma ubangiji zai fushi da shi fushin Allah ba karamin abu bane ce ubangiji ya fushi da bawansa to yafi komai tashin hankali kamar a ce ubangiji ya yarda da bawansa to yafi komai ni'ima inda da cewa ridwanu minallahi akbar haka nan fushin ubangiji shi yasa da Allah ta'ala ya tashi sifanta yahudawa sai ya kira su qauman ghadiba Allahu alaihim mutanen da Allah ya yi wa fushi saboda laifin su yafi na nasara laifin yahudi yafi na nasara shi yasa su a kubarsu hukubar su ta zama hukuba ce da tafi kowace tsanani shine Allah ya fushi da su wanda Allah ya fushi da su komai ma zai yi masa sannan ya ce wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu kuma ya la'anci shi la'anta shine nisantar da shi daga rahama wato ya kara nesa da rahama ba zai jiyo kanshin ta ba zai jiyo sanyin ta ba sannan ya ce wa addalahu azaban azima kuma ya tanadan masa wata azaba wacce ke mai girman gaske kaga wajen uquba biyar ubangiji ta ala ya lissafa zai yi ma wanda ya kashe mumini da gangan bisa ganganci a wancan hadisi kuma da ka tambaya lafazin sa da ya inganta kuma da yake cikin Musnad al-Bazzar lafazin da ya inganta shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane guda uku ba su shiga aljanna ba salatu la yadkhuluna aljanna mutane guda uku ba su shiga aljanna ba al-aqu li walidai wal mudminu al-khamr wad dayyus wanda yake mai saba wa iyayensa da yake bata wa iyayensa da kuma wanda yake mai wanda yake abige kode yoshi wato koyoshi cikin giya yake kawai giya ta zama masa jiki da kuma addayus shine wanda yake mara kishi wanda baya kishin matarsa to anan malamai suna cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa ba kafirci bane wato dan mutun ya zama yana shan giya ba kafiri bane mashayin giya ne haka dan mutun ya zama yana saba iyayensa ba kafiri bane mai saba wa iyaye ne mai laifi ne mai kabira ne dan mutun ya zama baya kishin iyalinsa ba kafiri bane to amma me ake nufi da la yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba abinda ake nufi da la yadkhuluna aljanna malamai suka ce ba za su shiga aljanna ba ibtida'an la yadkhuluna ibtida'an wa in dakhaluha ma'alan koda daga ƙarshe bayan an yi musu azaba za su shiga, amma su shiga haka nan a karan farko ba tare da sun sha azaba ba, wannan ba za ta yi ba. Shine abinda ake nufi da la yadkhuluna jannata illa yadkhuluna ibtida'an. Saboda hadisai da yawa da yawa da yawa sun zo na cewa wanda duk ya mutu a zuciyar shi akwai gurgurdan kwaya komai ya na imani zai fito daga wuta zai shiga aljanna. Hadisai da yawa sun zo na shafa'ar Allah ta'ala, shafa'ar annaba, shafa'ar salihai, shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma zai yi shafa'a ne ga waɗanda suke da imani a zuciyarsu. To wannan ya nuna kenan duk wani wanda yake da imani ba kafiri bane, to ba zai dawoma a wuta ba ko da ya shige ta. Akwai cikin mu'mini wanda za su shiga aljanna kai tsaye, akwai kuma wanda ba za su shige ta kai tsaye ba sai sun bi ta cikin wuta. Sai to wannan shi ake nufi da la yadkhuluna janna, kamar la yadkhulul jannatu qattat, la yadkhulul jannatu namam, mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba, ko almudminul khamr, mai mashayin giya ba zai shiga aljanna ba. Aka ce abinda ake nufi ba zai shige ta ba ibtida'an. Saboda a haɗa hadisan duka a yi aiki da su, ka ɗauki wani ɓangare a bar wani ɓangare. Saboda haka in ka ce la yadkhulul jannata ibtida'an, to wannan ibtida'an ɗin ta ka samo ta ne daga waɗancan hadisai da suke nuna cewa Allah zai fito da dukkan wani mai imani daga ƙarshe ya sa shi aljanna. Amma ka waɗannan da Allah da annabi ya ambata ba za su shiga aljanna ba sai sun shiga ta wuta, sai Allah ta'ala ya musu uquba. Wannan yana nuna girman laifin da suke yi. Wannan yana nuna girman laifin da suke. Akwai malaman da suka tsananta suke cewa ai tunda aka ce kawai ba za su shiga aljanna ba, kawai ba su shiga ba. Kamar ina tuna Shaukani ya ka wannan a cikin Nailul Awtar cewa ya zama kamar togaciya ce aka yi, tawa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. To kama an togace waɗannan laifuffukan cewa su ba su shiga cikin liman yasha ba, ba su shiga cikin yaghfiru ma duna zalika ba. To amma dai magana da jumhurin malamai suke kanta na ahlus sunna shine cewa duk wani mumini mai saban Allah, to ko ya shiga wuta ƙarshe Allah zai fito da shi ya kai shi aljanna bayan an wanke shi daga laifuffukan da yayi. Na'am.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam mutum ne yayi sujjadar farko ya miƙe sai yake tunanin bai yi ta biyu ba, shin yaya zai yi wajen ramawa?
Idan bai shiga rukunin gaba ba, wato in bai fara rukunin, in ya shiga ya misali yayi sujjada ya taso bai sujjada abin nan ba, ya miƙe ya fara karatun, ya gama karatun Fatiha ya tuna, sai ya yi sallah da waccan raka'ar gaba daya. Wato in ya fara rukunin gaba, to sai ya sallah da waccan raka'ar, sai ya zamana waccan raka'ar da ita da babu da ɗaya ne, sai ya sake yin wata raka'ar, in ya so in ya gama sai ya sujjada ba'adi. In kuma bai shiga rukunin gaba ba, to ya fara yana miƙewa sai ya tuna ai sujjada ɗaya, to sai koma ya ta biyun, sai kuma tashi in ya gama sai ya ba'adi.
Na'am, to amma sauraro ana sauraron shirin Fatoyin Rahama ne daga nan gidan rediyon Rahama akan mita 67.3 a zangon FM tare da Shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Za a iya samun mu akan lamba kamar haka domin aiko mana da safannin tambayoyi, wato 0807829974 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook. A tambaya ta gaba ta fito daga Ibrahim Zakariya, yake cewa malam wanda zai yi nafila sai ya bu mai farilla, shin sallar sa tayi?
Mun sha fadar wannan cewa sabani niyya baya tasiri wajen bin mutun sallah. Dan niyyar ku ba ta zama ɗaya ba, kai kana farilla shi yana nafila, ko yana nafila kana farilla, ko yana azhar kana la'asar, ko yana la'asar kana azhar, wannan da zaka iya bin shi sallar ku tayi, kuma wannan ba zai tasiri ba. Saboda haka in kana nafila ka bi mai farilla, wannan babu komai. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mutanen nan guda biyu da suka zo suka samu yana sallar asubahi, suka koma gefe guda suka zauna. Daga aka gama sallah annabi ya ce a kira masa mutanen can biyu, aka kirawo su jikinsu yana rawa, sai yake ce musu me ya hana ku yi sallah tare da mu ba, ma mana akuma an tusalliya ma'ana, qala sallaina fi rihalina ya rasulullah, me ya hana ba ku yi sallah da mu ba suka ce ai mun riga mun yi a gidan da jin mu wato a masaukan mu kafin mu iso nan amina ne abin ya faru mun yi namu ta mu sallah a masaukan mu sannan muka iso muka samu kai kuma kana sallah ya ce to ba haka za ku yi ba in kuka zo kuka samu ana sallar jami'i ko kuma kun yi taku to ku shiga ku yi sallah tare da wannan jami'in sai ta zama muku nafila fa inna lakuma nafila fasallu ma'ahuma ko fasallu ma'ahu fa inna lakuma nafila sai ta zama muku nafila kaga shi liman farilla yake lokacin su kuma sun zo sun samu sun riga sun yi farillar su ba a farilla biyu a lokaci guda wato ba a sallatar farilla daya sau biyu dan haka sai su shiga tare da shi ta zama musu nafila shi kaga mai nafila zai iya bin mai farilla ba tare da ya cutu ba da tare da wannan ya yi tasiri ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam idan ina sai da taba sigari shin zan shiga cikin waɗanda hadisin nan ke cewa wa ma'amuhu haramu?
Ai ko shakka babu. Indai kana sai da taba ga sigari to abincin da kake ci haram ne. Abincin da kake ci a cikin haram kake ci tufar da kake sawa da kudin sigarin nan haram kake sawa abinda kake hawa na abin hawa da kudin sigarin nan haram kake yi indai har ka fahimci cewa sai da sigari haramun ne kuma haka yake babu wani tantama akan wannan cewa sigari haramun ce saboda irin abin da ya tabbata ta ko ina ya zama mutawatiri irin yadda take cutarwa take sa wato yiwa mai shan ta lahani wanda aka yi ijma'i da masu shanta da wanda ba sa shanta da masu yinta masu cinikinta da kamfanonin da suke shigo da ita duk sun yi ijma'i akan cewa tana lahani ga jikin dan adam tana haifar da cututtuka manya-manya bayan kasancewarta almubazzaranci ne na dukiya mutum da zai rika kona taba sigari kamar yana kona dukiyarsa ne kamar mutum ya kona naira ne ko dala haka kawai yana zukar hayakinta sawaka akwai almubazzaranci biyayya ce ga shaydan wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafura dun mai almubazzaranci tare yake da shaydan mashayin taba shi almubazzaranci yake mai sai da taba taimakawa yake almubazzaranci ko da shi ba sha an wannan ya tabbata babu makawata ba tana halaka mashayinta tana kashe su alana wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wala tulqu biaydikum ila tahluka kaku jefa kanku halaka kaku kashe kanku Allah yana tausaya muku kaku kashe kanku mashayinta ba kashe kansa yake yi da kansa jefa kansa yake cikin halaka wanda yake sayar masa yana taimaka masa ne ya kashe kansa kaga abin da yake ba sana'a ce ta kirki ba warinta abu ne da yake cutar da mu'minai yake cutar da mutanen kirki annabi ya ce ko tafarnuwa ka ci ka shigo mana masallaci man akala min hadhihi ash-shajara fala yaqrabanna masallana ce duk wanda ya ci wannan itaciya kai ya matso kusa da mu fa innal mala'ikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam annabi ya ce mala'iku kansu suna cutuwa da abin da rihin da dan adam yake cutuwa da shi saboda wanda yake shan taba yana cutar da waɗanda ba sa sha kuma yana cutar da mala'ikun Allah idan ya zo gurin da ake ibada da kuma mala'iku ma da suke tare da shi yana cutar da su saboda haka wanda duk yake taimaka mu mai wannan shi ma yana ciki haka abu ne da ba ko shakka babu ko kwanto ijma'i ne kusan yanzu ba wanda yake ja akan haramcin taba sai da ita don haka duk wanda yake harkar sa taba ne to yasan cewa wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram shine annabi ce fa anna yustajabu lahu don haka irin wannan dan yayi ta'addu'a ya ga shiru to kai ya mamaki ya akai aka kyansa masa saboda abincin sa da abin shan sa da sirrin sa haramun ce na'am
sai tambayar da take cewa malam menene ingancin maganar da aka ce wanda ya karanta yasin a makabarta za a daina yin azaba ga ma'abuta makabartar
wannan duk ba gaskiya bane wannan na hadisi da ake ta faɗa falalai yasin ga wanda aka karanta masa zai mutu ko wanda yake cikin kakarin mutuwa ba za a yi masa kaza wannan duk ba gaskiya bane ta hadisi ne na ƙarya
na'am sai tambayar Alhaji Jikoki yace menene hukuncin cin naman akuyar da aka raine ta da nonon karya
to wannan tana kusa da jallala dabbar da take cin najasa wacce abincin ta najasa ne wasu malamai suna ganin in aka samu irin wannan to abatta a tsare ta kwana uku ko kwana sama da haka yadda dai za a ciyar da ita wani abu ya zama naman dandanan abin nan naman jikinta ya canza wato irin yana wari ne ya daina wari Imam Malik kamar yadda dan Kasim ya ruwaito daga wajensa shi yana ganin babu komai labas sai suna ganin cewa ai akwai dabbobin da suke cin mushi akwai tsuntsayen da suke cin mushi suke cin datti kuma shari'a bata hana a ci su ba saboda ka dan ta ci datti wannan ba zai hana a ci ta ba wasu kuma suna ganin a tsare ta har sai ta dau wani lokaci da ake tsammanin cewa naman jikinta zai ya canza ko nonanta ya canza to sai a yi sai a ci ta saboda haka anan babu wani nassi akwai na har rasulullah sai akwai hadisi a cikin sunan abi daud na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lahm al-jallalati wa ar-rukub al-jallala annabi ya hana a ci naman dabbar da take cin najasa ko a hau dabbar da take cin najasa malamai suka ce abinda ake nufi da an hana a ci naman ta wato kafin a samu naman nata ya canza in aka tsare ta aka batta ta dau wani lokaci to sai a ci amma in yana wari to bai kamata a ci ba ko a hauta tana abin nan don an hauta tana cin najasa in aka hauto guminta in tayi gumi zai zama najasa ne sai ya bata wanda yake kanta kuma karshe je ibada a haka tare da ya ankara cewa ya shafi gumin wani abu da yake najasa ba to shi yasa aka hana amma Imam Malik yana ganin ana ganin babu komai a ci haka malamai sun yi sabani a irin wannan haka dabbar da ta sha nonon kariya idan har za a yi amfani da naman ta to a barta ta dau wani lokaci idan girma ne ta yi idan ta girma ta daina sha kaga ai wannan za a samu sauki akan a ce abincin ta ne akai akai najasa yanzu maganar da ake yi ta zama tun tana karama ce ta sha nonon daga baya kuma ta dawo abinci take ci kamar kowace dabba kaga wannan ma akwai sauki akan sha'aninta
na'am sai tambayar Abdullahi yace mallam idan mace ta yi barin ciki wata uku menene hukuncin jinin
biki ne dukkan bari da mace za ta yi wata ɗaya wata biyu a magana mafi inganci jinin biki ne saboda haka za ta dakata da sallah da ibada jinta ba zai kusance ta ba har sai ya dauke ta yi wanka sannan ta dawo kamar ko da yaushe ta da cikin tsarki in yayi kwana 40 bai dauke ba sai ta ga likita ya zama jinin cuta wannan ita ce magana da tafi inganci akwai wanda suke ganin sai ya zama mutum sai ya cika waɗannan watanni guda hudu sannan yake jinin biki to amma babu wani dalilin da ya nuna haka gaskiya
sai tambayar da take cewa mallam shin ya halatta a ba wanda ba shi da ilimin addini ko daya aure
ana so in zaka ba mutum aure ko zaka aura ka aure mai addini Allah ta'ala yana cewa la abdu mu'minun khairu min mushrikin walau ajabakum ku aure bawa ku aurar wa da bawa mu'mini ku auren masa yana mu'mini yafi ku aurar wa wani wanda yake mushriki mai hada Allah da wani ko da ko zai burge ku da dukiyarsa ko sarautarsa ko jama'arsa ko mukamansa ko da wannan zai zama yana da wannan ku ba mutum mai imani saboda haka yadda ake son mace ta nemi mutum mai imani mai addini to haka ne ita ma a aura mata mutum mai addini annabi ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan mutumin da kuka yadda da addinin sa da dabi'un sa yazo ku ba shi aure to mutukar kun yadda mutum ne mai addini kun yadda mutum ne mai halayya na kwarai tun mutum ne nagari ba shi da matsala a addinin sa wannan shine babban jarin da ya kamata a duba wajen ba da aure ba wani abu daban ba mutum ne yana da addini yana da abin nan na'am yana da kyau a dubi cewa wanda zai iya rike ta ne yana da sana'ar da zai rike ta wannan ma yana da kyau ka dauka kuma dan an ce addini sai kenan mutum yana kashe wando mutumin da yake kashe wando ya saki wani abu na addininsa yana so ya zama mai tashi ya nemi na kansa ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Fatima bintu Qais ta zo neman shawara a gunsa wa za ta aura tsakanin Abu Jahl da Muawiya ibn Abi Sufyan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma muawiya fa su'luku la mala lahu, muawiya zaune yake haka nan bashi da komai. To ba su'luku, su'luku an faqir, wanda bashi da komai, bashi da sana'a, ba kamar ba da abin da zai rike ki. Ashe kaga ana son zamana wanda zai aure zama yana da abin yi, shi kansa wannan wani abu ne. She wannan kuma yana dukan mata, sannan ya ce ki aure Usama. Ta aure shi kuma ta ga alkhairi a auren nata. Saboda haka yana da kyau a dubi wannan, ba wuce akai ka dubi wannan ba, amma ya zama addini shi za a fara dubawa. Addini shi za a fara dubawa, domin yawanci mata sukan bi mazajensu ne akan abin da suka samu mazajensu akai. In ta samu mijinta mai addini ne, ita ma sai ta zama mai addini. In ta same shi mai sakaci da addini ne, ko mai wasa da addini ne, to koda ta taso cikin gidan da yake da addini, an yi mata tarbiya mai kyau, an nuna mata kame kai, za ta fita sai ta yi libi, ta shiga cikin hijabi, ba ta shiga cikin maza, ta yi ta hayaniya, a ga tana yin abubuwan da bai dace ba. Koda ta samu wannan tarbiya, in ta shiga hannun wani namijin da shi waɗannan abubuwan duk ba a bakin komai suke a wajensa ba, yau da gobe sai ka ga ya koya mata. Ka ga ya matsa mata tana fita da gyale, bayan da tana fita cikin hijabi. Ka ga ya sa mata tana fita fati, bayan da bata yadda ba a yadda a gidansu ta fita ba. Kai ta fati, wataƙila ma ka ga in tana jin kunya har gansa wata rana suna rawa a fati da ita da mijin nata, kuma wataƙila ma da wasu mazajen daban. Kaga an taimaka wajen shedan ya lalata ta. Nabi yana cewa la takunu auna lil shaytan ila akhikum, kar ku taimaka wa shedan ya lalata ɗan uwanku. In aka dauke ta aka danka ta gurin wani mara addini, to karshe zai lalata ta. An taimaka wa shedan da shi su hadu su lalata ta. Saboda haka yana da kyau a duba wannan sha'ani na addini lokacin da ake kokarin bada aure. Wasu za ga iyayen kawai rawar jikinsu dai ta samu miji, kuma musamman aka ce miji din nan wani ne wanda yake da babban mota, yake da babban gida, ko yake aiki a babban kamfani, ko yake rike da babban matsayi a gwamnati, to shikenan sai ga ana mata murna, ta caba, ai wane ma ne za ta aure, wane ne zai aure ta. Tare da cewa a wajen addini zero ne, ba ruwan shi da harka addini, wataƙila ma za ka same shi kusan an masa shaida da rashin addini, amma sai a rasa masu kula da wannan. Karshe a danka ta, alhalin ta samu kyawun tarbiya, ka ganta ta zama wata iri daban, ita ma ta zo ta lalace. To duk wanda ya haka, to yana da alhaki a wuyansa. Duk uba ko wani wali na mace da ya yi irin wannan, to babu shakka alhakin wannan yar yana nan a wuyansa.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, za a iya yin ramuwar azumin kafara da ɗaiɗai ba a jere ba?
Ta yaya? Indai an ce a rama azumin kafara na wanda ya kisan abin nan kuskure, kaga zai azumi, ko mutumin da ya zai kewa matarsa tana abin nan, kaga zai azumi na kafara a jere a jere. Saboda haka nan ba zai iya cewa yau yayi bari ba gobe yayi bari, zai yi shi a jere, sai dai idan wata larura ta gicciyo, idan wata larura ta gicciyo. Akwai azumin kamar wanda ya yi rantsuwa, Allah ce fakafaratu salata iya fakafaratu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kisutum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu salata iya. To fasiyamu salata iya mutataliyat, Qur'ani bai ce mutataliyat ba. Anan kaga kafarar rantsuwa ga wanda ya rasa abubuwan da Allah ya faɗa din can guda uku. To in ya tashi yin azumi, zai yi azumi uku, amma alƙur'ani bai ce mutataliyat ba ko mutatabi'at. To kaga anan babu maganar tatabu'i, amma inda duk aka faɗi cewa za a yi shi a jere a jere, to bai daidai bane kuma a gutsutsura shi.
Na'am. Wannan tambayar take cewa malam, ta ina ya kamata a fara tsawon sallah na biyu?
Ta inda aka fara na farko. Inda aka fara na farko ne za a fara na biyu, babu bambanci tsakanin tsawon farko da tsawon na biyu. Tsawon farko yana bin liman ne kai tsaye, wato zai zama su liman yana gaba suna bin sa a baya. To na biyu ma kamata ya shi ma ya zama yana bin inda liman yake, saitin liman yayi dama yayi hagu, wani abu ne daban. Amma wani lokaci zaka samu masallaci ne mai fadi, an gama tsawon farko sai ka samu na biyu ya wani can a can gefe can ya je ya makale, sai kaga abun yayi wani bambarakwai. Saboda haka a fara sahun liman, sahu na biyu inda aka fara na farko.
Na'am. sai tambayar da take cewa mallan yin shampoo da mayar da gashi baki suna daga cikin canza halittar Allah?
Shampoo haka gashi a sa masa mai ya kwanta, wannan babu komai, gyara ki gyara gashi ne, ba wai sharadi bane dan gashin mutun yana cuccure kuma shikenan ba zai gyara shi ya zama ya miƙe ba, wannan ba wani abu, sai dai kawai a guji yin kamanceceniya da mace, wato kada ka zo kai shampoo da zaka saki gashi ya zama kai kama da mata, wannan ba daidai bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa dukkan namijin da yake kwaikwayon mata ko matan da suke kwaikwayon namiji, amma dan ka gyara kanka wannan babu kyau, ko mace ta gyara kanta, dama ita haka ake bukata ta gyara kanta, gashin ta yana da kaushi, ta samu man da yake sa gashi yayi laushi ya kwanta, wannan ba matsala, baya cikin canza halittar Allah, wannan gyara halittar Allah ne. Amma canza wato kamar a ce gashin mutum furfura ne, fari ne, sai kuma ya sa bakin abu ya rine shi, wannan an hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce washtani bus sawad, in kun zo rina gashin ku ne sanci abin da yake baki. Akwai alkatum da Annabi ya ce ayi a rina gashi da shi, yakan in an yi amfani da shi yakan canza kala gashin ya zama baki, wasu malamai suna cewa to wannan ba komai tunda an yadda ai amfani da wannan sinadarin, amma in ba shi ba a sanya wani abin da zai canza kalarsa zuwa baki, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wastani busawat. Amma in misali mace ce tana da gashi sai ta sa wani mai, gashin ya kwanta kuma ya kara sheki, wato bakin sa ya kara fitowa, wannan babu komai, ba laifi.
Na'am. Sai tambayar maman Usman Kundila, kace malam me ya matsayin sanarwa a masallaci?
Abinda aka hana shi ne cikiya, wannan shi ne nassi ya zo ya hana. In ka ga wani yana cikiyar abataccen kayansa a masallaci, ka ce kada Allah ya dawo maka da shi, domin ba a gina masallaci don haka ba. Amma a sanar misali za a yi karatu, misali a ce akwai lacca a guri kaza ko akwai darasi a guri kaza, wannan babu komai, ko a sanar a ce wani ya aje mota sa ba inda ya kamata bai je dauki, wannan babu wani abu.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallan ana bi na kafarar ciyarwa, to idan nayi girki sai na diba na bawa almajiri, shin tayi?
Yayi, ba komai. Kafarar ciyarwa ba akwai, wato akwai zaka ga wasu asar din an ce abin nan mudu daya, wasu an ce rabin mudu, abinda dai ake nufi shine a ciyar da miskini, kamar Allah ce fafidiyatu ta'amu miskini, a ciyar da miskini, saboda haka duk abin da yake ciyarwa ne ga miskini zai zama shine kafara din, ba tare da kayyade wani abu na musamman ba, dai bashi abin da zai ce koshi.
Na'am. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau, sai dai kafin mu karkare shirin zamu ƙara maimaito muku lambar wayar da za a iya samun mu akan ta domin aiko mana da sakonnin tambayoyi, wato 0805-7928-7, 0805-7928-7, ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com, ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook. Haka a madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, da kuma Bashir Sarki Abdulkadir wanda ya sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah.